وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أمو ماتا لولا قريب يا البركة قريب كومو أقلوك القمان جارب من بنا جيريا بركة من أصبعي أولا مسلاتي كمانا مجلسينا على الأنصار. A yau insha Allahu hudu ga watan Ramadana muna darasi na biyu a cikin karatunmu da muke gabatarwa akan amfani da fa'idoji na yin aure da kuma kulawa da auratayya a musulunci. Jiya mun tattauna akan abubuwa masu yawan gaske waɗanda yana da kyau duk mutum musulmi da ya aure ko zai yi aure ya san su saboda muhimmancin su, kuma dan ta dalilin su ne Allah ya shar'anta yin aure. Daga cikin amfanin su, abinda jiya ban iya faɗa ba lokaci, shine akwai wato ciyarwa, muhimmancin ciyarwa. Duk wanda ya aure za ku ga akwai nauyin ciyarwa a kansa, wanda wannan ciyarwa wasu suna gudunta, wasu suna tsoranta, wasu suna tauyeta, wasu ba sa yin ta yanda ya kamata. Amma ciyarwa riba ne ga ma'aurci, mutum ya auri matarsa ta haifa masa ya'ya, duk abin da zai ciyar da su ba aikin banza ne ba, akwai lada. Da haka masu gidaje ku daina yi wa iyalin ku rowa na abin da za ku ciyar da su, ku daina musu rowa, saboda duk abin da mutum ya shuka zai girbe. Duk abin da ka bayar za ka same shi. A riwayar Imamu Muslim, manzo Allah ya kwadaita dangane da ciyarwa, ya ce dinarun afaqtahu fi sabilillah, dinari da ka ciyar saboda Allah ko kuɗi da ka ciyar saboda Allah don yaƙi, don jihadi, wa dinarun afaqtahu fi raqabatin, da dinari da ka ciyar wajen yanta baiwa, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskini, da dinarin da kai sadaka wa miskini kama da sadaka wa mabukaci, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, da dinari da ka ciyar da shi ga iyalanka, afdaluha wanda ya fi kowanne falala a ciki waɗannan sadaka, da wanda ka bada don jihadi, da wanda ka bada ka yanta baiwa, da wanda ka bada wa miskini talaka mabuƙaci, da wanda ka ba wa iyalinka. Manzon Allah ya ce dukiyar da ka ba wa iyalinka shi ne ya fi lada. Haka hadisin ya zo a riwayar Muslim, hadisi na 995, hadisin Abi Huraira. Kun ga shi sadaka ma sadaka ne, amma sadaka wa iyali, sadaka wa gidanka, ba sadakar da ta kai talada. Yanzu ga wani mutum yana kashe miliyoyi a waje, ya bayar a can, ya bayar a can, ya bayar a can, amma baya iya ɗauka ya ba wa iyalinsa, saboda ba wayewa, ba a karanta addini ba, da an karanta addini ko an saurari wa'azi to da mutum bai yi takaci da ciyar da iyalinsa da taimaka musu ba. Kuma wannan yana nuna mana ashe har sadakar da ake bawa miskinai, har sadakar da ake bawa mabukata, har sadakar da ake bawa a masallaci, sadakan da aka dauka aka ciyar da iyali aka bawa iyali suka ci abinci shine yafi lada a wajen Allah. Haka annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ki ji ki ga mijinki kuma shi ma ya sani. To amma ni yanzu ban sani ba, ku mata inda za a tambaye ku wai me yasa maza wasu daga cikin mazan suke kyashin su yalwata wa matansu ko su kawo musu ko su ba su a gida, me yasa ba sa son ba wa iyalinsu a gida? Na'am, a tunaninku me yasa? To wata ta ba da ansa yar kungiyar goyon bayan maza ta ce wai matan ne ba sa kyautata wa maza. Yanzu kun goyi bayan ta? Wannan fa ina jin wakiliyar maza ce aka dasa mana ita a gurin nan. To amma tana da to a dalili daga Basemi, me yasa kuke ganin wasu mazan suke ruwa ba sa ba wa iyalansu a gida? Rashin ilimi na yadda da wannan jahilci ko? To sai me kuma? Rashin zuciyar kyautatawa, ma'ana zuciyar mijin madaman ba mai kyautatawa ba ne, sai rashin me? A banji ba. Rashin tausayi, to ga wata ta yi bayani mijinta ba da tausayi. O oke ba haka ke nufi ba, ma'ana mazan da ba sa taimakawa dai wasu ba su da tausayi ba su da jin ƙai. Gaskiya ne na yadda akwai mazajen da suna da ƙarancin tausayi da jin ƙai akan iyalansu. Sai kuma wani dalilin, ba ku ce mun rowa ba. Rowa, rowa. To ala ayi hal, kuma ɗin mata ku rinka kyautata wa mazanku, din da cewa abinda za ka ba wa iyalanka baya da alaƙa da sai in ta kyautata maka ka kyautata mata, baya da wannan alaƙar. Abinda za ka ba wa iyalanka ba sai in ka ta kyautata ma ne za ka kyautata mata ba, tunda haƙƙin ta ne a kanka, dolen ka ne ka yi. Ku kuma ku rinka kyautatawa, tun daga wakiliyarsu ta zo ta yi bayani cewa ba ku kyautatawa ne. Gaskiya ne na yadda akwai wasu matan da ba su da kirki, duk abin da za ka yi musu na alheri godiya ma ba sa yi. Wani yana ba da labari ya ce shi ba abin da yake ɓata masa rai da damuwa, duk abin da zai ɗauko ya ba wa matarsa ba za ta buɗe baki ta ce na gode Allah ya ma albarka Allah ya ƙara arziki, bai ce ba za ta taɓa yi ba. Kina yi wa mijinki kyashin addu'a, kina yi wa mijinki baƙin cikin addu'a, da uba da miji duk ɗaya daga cikinsu idan ya maka abin insani to ka buɗe baki ka yi addu'a. Shi ɗan adam Allah da ya yi shi malama, da daɗi idan mutum ya kyautata maka kai masa addu'a, saboda Allah yana karɓan irin wannan addu'a da ta zo daga zuciya, saboda an yi ta don Allah, ka ji daɗi ya faranta maka ne ka masa addu'a. Maza Allah ya ce man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, duk wanda ya muku abu na kyautatawa to ku yi mai sakayya. In lam tajidu ma tukafi'unahu bihi, idan ba ku samu abin da za ku yi masa sakayya da shi ba, fad'u lahu, ku yi mai addu'a hatta tarau annakum qad kafatumuhu, har sai har kun tabbatar kun ga cewa lallai kun masa sakayya. Haka annabi ya ce, da haka shi ba laifi idan mai gidanki, ba laifi idan babanki ya miki abin insani a yi masa addu'a, da wanda za a masa a fili yana gani, da wanda za a yi masa a ɓoye, wannan abu ne mai kyau, abun farin ciki, kuma abu ne na kyautatawa. Da haka muna fata don Allah iyaye mata ku rinka koyawa yaranku 'yan matan nan masu tasowa ku rinka koya musu ladabi da biyayya, ku rinka koya musu yaya ake zaman gida idan an yi aure. Ina ta gaya muku kullum a karatu, ina maimaita muku, yanzu fa ba kyawun halittar mace ne yake zaunar da ita a gidan miji ba. Babu, ba maganar kyau ba ne, ba yanga ba ne, ba maganar matsayi yar gidan wane ba ne, ‘ya’yan manya nawa ne aka kore su aka sake su a aure. Idan kina ga daren ko dan kina da kyan halitta ko kina da kazaki, za ki je da kyan halittar taki kuma auren ba zai zo ba, za ki zama ba zauna. Yanzu mai maza suke so kyawun hali, ko akwai kyan halitta? Idan kyan halitta ba ta haɗu da kyan hali ba, ya zama shirme. A iya kawo maka baturiya muguwa ka kore ta, a iya kawo maka balarabiya mara addini mara kyan hali mai mugun hali, ka ji ta ishe ka wanda aka maka baka mai kaman gawayi, ka zauna da ita wallahi fi maka alheri akan ka zauna da balarabiyar da take mai mummunan hali. Balantana ke yar uwa ta baka haba. Da haka ku gyara halinku, ku gyara ɗabi'unku, ku yi musu ɗabi'a mai kyau da ba su da bakin da za su zage ku, ba su da bakin da za su yi mutuncin ku su wulaƙanta ku. Ina fatan iyayena mata su fahimci wannan. Kenan, wannan yana nuna mana cikin falala da amfanin aure. Wato a shi ne mutum ya zama yana ciyarwa, ku ba wa iyalinku, ku taimaka musu. Karatu na gaba a yau wanda za mu ɗora a kai sabo shi ne tsibul ishirati, wato kyautata zamantakewa da rayuwa tsakanin miji da mata, shi ne tsibu al-ishira. Ku lura da wani abu guda, rayuwar aure ba ta yiwuwa sai in an samu kyakkyawan, wato ba a jin daɗin rayuwar aure sai in an samu wasu abubuwa da shari'ar musulunci ta shimfiɗa mana. Ku yadda da wannan, ku huta. Idan ba ku yadda da wannan ba, za ku yi ta yawo ne da ƙarshe dai duk yawon ka dole ka dawo gida. Wacce take son ta yi rayuwa mai daɗi, hankalinta ya kwanta. Wanda yake so ya yi rayuwar aure da shi da matarsa rayuwa mai daɗi, hankalinsa ya kwanta, dole sai ya kula da waɗannan abubuwa, musamman ga mace wanda ku ne a gabana yanzu. Na farko dai addini, wannan shi ne asali. Ba yanda za a yi mai maganar aure ba mu kaɗaitar da ku lura da addini tsakanin ma'aurata ba. Idan kika kuskura kika aure namijin da ba yi da addini, za ki ga baƙin ciki. In kika aure mijin da ba yi da addini, za ki ga ɓacin rai. In kika aure namijin da yake bai damu da addinin musulunci ba, ba ya da ibada, za ki ga tashin hankali. Za ki auri 'ya'ya su maɗin irinsa marasa addini, kuma ba zai ji tsoron kowa ba, zai kyakketa ki, zai wulaƙanta ki, zai tozarta ki, zai ci mutuncinki, zai miki duk abin da ya ga dama na wulaƙanci. Saboda kin kuskura, kin je kin auri mara addini. Haka kai ma namiji, duk namijin da ya je wata budurwa ko bazawara, ya bi haskenta, ya bi kyanta, ya bi halittarta, amma ba ta damu da addini ba. Ba sallah a kan kari, ba kamewa, hijabi ma fada take da shi, ba mutunta iyaye ballantana dangi, ba mutunta tana alaƙa ne da kai akan mai ka ba ta kawai. Za ka ga wulaƙanci. Duk namijin da ya je ya auro mace wanda ba ta damu da addini ba, ba ta da tarbiyyar addinin musulunci, wallahi ya yi zaɓen cimin dare ne. Kuma ke hajiya da ke nake, da ƴarki budurwan nan da take gabanki, da kika yi sakaci kika yi wasa, ba ki sa tana kula da addini ba. Daga ƴan mata ga su iya gani, amma ba samu da addini ba, ba zuwa islamiyya, babu karatu, babu zikiri. Yanzu ko ɗan tafsiri nan da ake zuwa da arziki, ai akwai ƙawayenki da yawa, wallahi ba za su zo ba. Tafsiri za ki je kin dawo. Akwai su ko babu? yanzu dan Allah ke kawarki ma ba haka take ba to na sani ai da yawan su suna nan su gani suke yi bata lokaci ne amma zaki ganta a tasha tsakanin maza yanda ke da ga haka take ta dauko kayan tsayarwa tana ta wahala ko an zo an fito da ita zance ba ki zo kika saurari tafsiri da karatu ba amma saurayi zai zo kofar gidanku yayi awa biyu yana tsaye da ke cinkina can da kafakin gaji da tsayawa har sai kin ce kai bari nemi dutse da yin dan zauna amma dan kuma ga wurin karatu alhamdulillah ga shimfida ga marun famun muku ko ku ce kun gode Allah taka da alkhairi ba ku fada ba na cire ta nazo zan tashi gaba daya kaga mutanen nan sun garun fa sun sake ga iska ga komai a ce an gode Allah saka da alheri ko magana ina kallon ku na kallon ku ni ina ta tausayin ku akan ina nace ɗaliban nan rana tsayawa an kori kadangaro an kori komai amma shiru mutanen nan nace da mun kuma tan komo haka kuke ba godiya an ga abin alheri to Allah saka da alheri kai mana addu'a Allah ya ba mu kudi mu hada da masallacin da mu yi shi fanka take wata shekara a cikin masallaci ma a ce za a yi karatun nan ku sakata wala ku shakata yi ki miƙe ƙafanki a kan kafet insha Allah ta'ala ku yi addu'a Allah ya kawo kudi ko ba haka ba kun san komai sai da kudi ba to Allah ya sa mana albarka Allah ya taimaka mana dan haka dan Allah idan za ku yi aure kula da hadisin da manzo Allah ce alayka bi zati dini taribat yadaka duk wanda zai auri mace to ya kula da mai addini dan hannunsa ya samu albarka ya samu alheri hadisin Imam Muslim riwayat Imam Jabir idan mace ba ta da addini afsada dina zawjiha malamai suka ce in dai mace kawai ta ba ta da addini to tana bata addini mijinta ne kamar yaya Hajiya in kika bari danki ya auri yarinya yar duniya mara addini sai ta lalata shi. Mace ta tasiri ne da ita akan namiji ba na wasa ba. Tana da tasiri sosai. Wallahi. Da haka lalata addinin mijinta take in dai ba ta da addini. Dan sallan da kake zuwa dan ibadan da kake dan sadakan da kake dan alherin da kake in ka kuskura ka je ka debo tumun dare ka debo yarinya mara addini wallahi sai ta lalata ka haka malamai suka faɗa idan lam yakun lahadinun afsada ad-din zawjiha sai ta lalata addinin mijinta sannan kuma wato za ta munganta masa za ta kyabata masa rai zai gabakin ciki kamar yadda na gaya muku idan kuma wato ta dauki kishi kuma bala'i kan bala'i kenan idan kishi ya gino akan mace mara addini to tana iya bunkawa gida wuta mace mara addini in ka aure ta wallahi tana iya kashe kishiya mace mara addini in ka aure ta kai ma za ta kashe ka wai yanzu a Najeriya za a iya irga adadin matan da suka kashe mazan su ba za a iya ba yawan su ya isa duk ba su da addini ne zuwa aka je aka aure su ba su samu da addini ba wataƙila dan kyan su ko dan halittar su ko dan wani matsayin da suke da shi ko dan kaza duk mace da za ta iya daukan makami ta kashe mijinta ko ta sa bindiga ta harbi mijinta ko ta shaƙe mijinta da wayar kebul ko ta bunka masa wuta a daki ta kone shi wannan mata ba ta da albarka ba ta da alheri kar a aure ta kar a yi kusa da ita to amma maza kin san matsalar namiji shi yawanci abin da yake damunsa bai fiye kula da addini ba yanzu mutum zai zo yana magana da Allah a karam kalla a cikin ɗalibanka ɗaliban nan naku masu zuwa makaranta da Allah ko za a samu mun wata mai tsoron Allah mai ibada ni mai tarbiyya ce na damu da ita kun ji abin da ya faɗa ko kana haɗa shi da wata sai ce malam ko akwai wata wannan fa bata yi ba a'a yaya bata yi ba kala ce ta dame shi za ka bashi wanda ka yarda da ita ga tsoron Allah ga ibada ga karatun Qur'ani, ga hadda Qur'ani, ga mutunci, ga iyayen arziki, ga kima. Idan ka bashi sai ce wannan bata masa ba. To kun ga magana farkon nan da ya fada ba shine a gaban sa ba. Me ya dame shi yar birni, yar cakarewa, yar sawa a gaban mota. To ga duk wanda yake aure mace dan wannan hasken kuma wai zama ba ta da addini. Wallahi sai yaga tashi hankali da bacci rai. Na'am. Ba hanawa aka yi mutum ya aure mace dan halittanta ko kyanta ko sifanta ba. Ba a hana ba. Amma dai ya zama rubban abin da yake gaban ka shine addininta da tsoron Allahnta da ibadarta. To da maza sun gane wannan, da sun huta. Za ka ga yarinya mai ibada ga ilimin ga tarbiyya ga kamewa. Saboda Allah ya mata wata nau'i na halitta tana nan a zaure ba wanda yake kula ta. Ga wacce kuma iya shakiyanci da shaidanci a gaba take. Amma halayi ake a kofar gidansu. Me ya kawo su ba Allah ne ya kawo su ba. Ba dan Allah suka zo ba. Kuma shi namijin da shi ma bai yi aure ba dan Allah ba. Ke ma ki gane illar. Idan ya aure yake saboda wani abu. Duk lokacin da abun ya canja to zai wulakanta ki ne. Yanzu ba kina ga dara saboda hasken ki ya aure ki ko halittan ki ko kyanki ko kina da wani abu ba. Duk randa abun ya yi kasa shikenan. Kowa ya sani mace ana aurenta haihuwan fari ta fara canjawa, haihuwa na biyu ta fara canjawa, haihuwa na uku ta fara canjawa. Iya yawan haihuwanki iya canjawanki. Kuma yanayi da bacin rai da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali a gida, wallahi yana mai da kyakkyawar mace ta zama mummuna. In kika fada hannun miji mara mutunci mara arziki. Wallahi sai ya kodar da ke yanda riga take kodewa ta shiga rana, wallahi dan adam ma yana kodewa haka ne ko ba haka bane. To duk zare ya ga kin canja to shi ma fa sai canja miki. Lokacin da yake neman aure kan ba abin da zai yi ba, duk abin da ya samu zai tattaro ya kawo miki. Wallahi yana so na wata yarinya take ta gaya mai ai mata addu'a ta kama wani saurayi yana bala'in santa yana mata hidima na ce ki dai biya hankali. Na ce wallahi ki biya hankali in dai mazan wannan zamanin ne wallahi ki bi sannu. Ki bi sannu in ba sa'a ba ƙawarki tana gindayawa ya ga ta fi ki haske zai canja. Kwarai kuwa ba shi ya sa kike ganin rashin hankalin wai ƙawa wai. Wai saurayin ta ya zo mata ira wai ta debo kawayen ta wasu zuwa rakata. Ashe ba ki da hankali an daina yi ai. Ashe a wala hakilo. Anga. Ai ba ai tafi ke ga dai. Ina kawayen ki ce suna nan na ruwanka da su. Kawayen na kawayen ka ne. Amma wanda ba su da wayo wai za ta tafi. Sai ta debo kawayen ta biyu wasu rakata. Ayya kawayen cin amanan wannan zamani. Wallahi wata sai ta kwace miki saurayi ko kuma yana zuwa ya kyallaro ya ga to ai wancan ma ta fi sai ki yana ta wai wancan kan yaushe za ta yi aure ne duk saurayin da kika ji yana tambayan ki kawar ki yaushe za ta yi aure to zancen ki ya kare gwamnatin ki ta faɗi zai canza sheka. Ku kiyaye ku zama masu waye. Allah ya ganar da mu da haka ku zaba addini. Idan kun samu miji mai addini akwai daɗi. Idan kuma kun samu mata mai addini akwai daɗi. Idan mace ta auro mara addini za ta ga tashin hankali, za ta ga damuwa, za ta ga farkin ciki. Mata suna ta kukan mijina yana shaye-shaye, mallan yaya zan yi da shi. Mata suna ta kukan mijina yana neman mata, mallan yaya zan yi da shi. Mata suna kukan mijina wallahi bai damu da sallah ba, nayi ya rinka sallah ya zazzage ni ya ce kabarinsa daban kabarina daban. Mallan yaya zan yi da shi, mallan mijina fa ni wallahi ma baya nema na ta hanyar sunna ke da hanyar da Allah ya haramta. Mallan ni ya zan yi da shi, mijina idan na ɗauki ciki baya son ciki zai ce sai dai na zai na zubar. Mallan yaya zan yi da shi, ni mijina fa wallahi zagin iyayena yake. Mallan mijina fa baya bari na nayi abin da yake na addini. Allah yana so ya hana ni zuwa makaranta, ya hana ni zuwa islamiyya. Mallan mijina ya hana ni zumunci da uwata. Mijina ya hana ni zumunci da dangina, ya raba ni da gidanmu gaba ɗaya. malam mijina kullu abunda mata suke ta kuka kenan mijina mijina lokacin da zaki aure shi kina ina kina lokku gaggawa yanzu da saurayi yazo yana zuwa malam kiga da in yazo sau ɗaya sau biyu ba ya gajiya a gida alhamdulillah wai kai kam ba za ka fito ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amar maka ya lalace wannan abu kunya yanzu ku dattawa wannan don Allah a lokacin ku ana wannan abu wallahi ba san da wannan ba waɗannan tsofaffin wallahi ba san da wannan abu kunyan ba amma yanzu budurwa ne fa kwana ɗaya kwana biyu ba wai ni mamaki ma kike ba ai yanzu ba za ka fito ba yanzu daman ke za ki gayyata ya fito wace fitowar bayan fito wanda ya zo ku gayyata ma'ana ya turo iyayensa a samu ai maza-maza kin nuna masa ke kina neman kai ne kin nuna masa a kasuwa ne kike kin yi kwantai a haka ne mana kar mu yi saɓani da ku akan wannan an shi ya kamata ya tambaya ya ce zai fito Allah sawai ne wai suka ce wai araha butu walata butu gwaɗin kanta ɗin butu ɗin walata Allah rufa asiri abu na biyu husnul khulq kyakkyawan hali kowace mace ta yi ƙoƙari ta zama mai hali mai kyau ina miki nasiha wallahi in halinki ya zama mai kyau ke ne mai riba a rayuwa ke ne mai albarka a rayuwa idan ku halinki ya zama bai da kyau za ki faɗa da surukarki za ki faɗa da surukinki za ki faɗa da ƙannen miji za ki faɗa da yayyen miji za ki faɗa da maƙotanki za ki faɗa da abokanin miji kowa za ki faɗa da shi yadda ka san mace kariya yadda ka san kariya ta haifi yaya faɗa ne da ita kuma wannan idan wani akwai wani dalilin da yake sa a samu zawarawa masu tarin yawa a gari wallahi rashin halinku ne ku yi haƙuri ni da ku ba ɓoye-ɓoye in gaya muku gaskiya duk macen da halinta bai zama mai kyau ba bata yi kamar matan ƙwarai ba annabi ya yi ta yaban mata masu halin ƙwarai menene halin ƙwarai haƙuri haƙuri menene halin ƙwarai addini da ibada menene halin ƙwarai rashin kwaɗayi menene halin ƙwarai rashin sa ido akan gidan ƙawata kaza ake mata ni ba a min kaza menene halin ƙwarai girmama iyayen miji girmama ƴan uwan miji da dangin miji ko da ba sa son ki da yawan ku kuna da matsalar da idan kun yi aure kuna samun matsalar dangin miji ba sa son ki to in sun je ma ba sa son ki tunda mijinki yana son ki ke kan ya auro ki ai kin ci nasara sai ki canza siyasa yaya za ki yi ki sa su so ki saboda da yawa dangin miji suna iya sababin kashe miki aure da ke nake fa wanda kike da matsalar dangin miji wata ta ce wallahi ni ina son mijina shi ma yana sona amma matsalarsa gaba ɗaya danginsa ba sa sona ba komai ki duba me ya dame su ki buɗe ƙofar kyautatawa ki ringa kyautata musu in dai ba shaiɗanu ba ne aljanu ba ne ba me hali mai kyau girmama na gaba da girmama duk abin da miji yake so ki ringa girmama shi da za ku yarda da wannan abin da na gaya muku iyayena mata wallahi da kun more rayuwar aure amma fa ina tabbatar muku ana wahala yau a gidan aure wahalar ta isa ciwon ya isa kuncin ya isa ka gama mallan iya ni'ima da wadata da alheri kafin aurar da ita, amma in kuka haɗu da ita bayan shekara ɗaya shekara biyu, yanda ka san gwaggon biri wala haka na ganta. Kun taɓa ganin gwaggon biri a hoto ko? Ai bai da fasalin gani. To wallahi tashin hankali take ciki. Wata wata kira ni a waya tana ta ajiyar zuciya, na ce ni kan bari mazan na mafata wannan karma, Allah ya ɗauki ranta muna fata wannan. Saboda larurorin yayyawa. Wallahi tun ina jan aya, ina jan hadisi, ina ba da haƙuri, da ta rinƙa lissafin mu wani abu sai ina na'am, na'am, na'am. To abin ya yi yawa hajiya. Tun ɗuɗe wallahi. Talabka mun matsalolin nan. Da ƙarshe sai mun shirce ce yanzu ya za a yi. Na ce ki ɗan ban lokaci, ni ma zan ɗan numfasa kaɗan. Allah ya yi muku tashi hankali. Allah ya ba ku rayuwa mai daɗi. Allah ya yalwata muku. Allah ya faranta muku. Allah ya ba ku mazajen ƙwarai. Wanda ta auri mijin gashi-gashi nan Allah ya gyara miki shi. Wanda ko bata faɗa gidan aure ba, Ubangiji Allah kai mata arzikin samun na ƙwarai. Su ma mazan Allah ya ba ku na ƙwarai. Malamai suka ce sayyi'atul khuluq dararuha aktharu min naf'iha. Mace mai mummunan hali, cutarwanta ya fi amfaninta. Kin ji? In dai mutum ya kuskure ya auri mace mara hali mai kyau, to cutar da za ta yi maka wallahi ya fi arziki, ya fi amfanin da za ka samu a tattare da ita. Husnul khuluq. Abu na uku, ana so a samu kyakkyawan hali, kishiyar mummunan hali kenan. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, menene mafi yawan abin da yake shigar da ɗan adam aljanna? Ya Rasulullah, wani khasla, wani ɗabi'a, wani hali ne yake yawan shigar da ɗan adam gidan aljanna? Manzon Allah ya ce husnul khuluq, kyakkyawan hali. Duk wanda ta zama mai hali mai kyau, albishirinta in dai ta yi zaman aurenta, in ta mutu aljanna za ta shiga. Amma damuwar ku ba ku da haƙuri, kuna da yawan raki, kuna mantawa da nassoshi da shari'a ta ce ku yi. Wata ta zo tana ta yi mun magana a kan miji, tana ta faɗa yana cutar da ita, tabbas bayanan da ta bari yana cutar da ita, yana zalintar ta. Baya ɗaukar nauyinta, baya iya mata kaza, baya iya mata kaza, baya iya mata kaza, nace kinga, kinga, ki saurare ni. Mafi linjaye da yawa daga cikin maza yau ba sa iya ɗaukar nauyin matansu a gidajensu. A ce wai ɗari bisa ɗari, za ka yi wa mace abin da Allah ya ce ka yi mata, ka ɗauke nauyinta ɗari bisa ɗari, da yawan maza ba sa iya ba. Da yawan mata haƙuri suke yi. Mijin wannan zamani da za ku zo kuna rikici da shi a kan magin miya? Magi ba? Ku duba dunƙulen magi. Magi. Hanni ɗin nan a gidana in magi ya ƙare da wuri ba, sai na tada ƙura. Gaskiya ne. Rayuwarsa ta sa haka. Abinci ma har yanzu ba mu fi ƙarfin abinci ba a gidajenmu. Wani ya siyo tattasai da tumatir ɗinsa da yawa ya siyo, tana murna, ha mai gida mun gode, Allah ya saka da alheri, wannan tattasai da tumatir ya yi kaza kaza kaza, ya ce markaɗe za a kai shi. Ta ce okay, soya shi zan yi kenan. Ya ce ni dai na ce a markaɗo. Aka je aka markaɗo, ya zo ya ɗauko kujera irin tumatir nan ya zauna a tsakar gida. Ya ce a kawo masa ƙaramin kofi da yara suke shan shayi. Ya ce a kawo masa leda da ake ƙulla ƙanƙara. Ta ce to, yau ko me za a yi? Ya ce billahi al'azimu, ƙulle shi zan yi tas, a sa shi a firji a ajiye shi. Ta ce tattasai da tumatir ɗin? Ya ce ki zo ki bayanin adadin abin da zai ishe ki miya da rana da daddare. Ta yi bayani ta ce gashi. Ya kulle tattasan nan da tumatir gaba ɗaya zuba, ya ce gashi nan adadin kwana kaza, kar a kuskura ya ƙare kafin lokacin nan. ba ruwana da bakon da ya zo, ba ruwana da wata makwaciya da ta zo, a'a mun kin yi baki da yawa, kin dafa da yawa, ba ruwana. Namijin wannan zamani ta kai ga ya kirga adadin tattasai da tumatur ɗin da ya sayo ya kawo miki. Ina magana iya ɗaukar nauyi. Kowa ma daji take a gidanta. In ka nanzir ne a lissafe yake, idan gas ake sai miki a lissafe yake, idan itace ne ma a lissafe yake, in shinkawa ka ajiye miki buhu ma a lissafe, in kwano biyar ma a lissafe yake, kayan miyanki a lissafe yake, maginki a lissafe yake, duk abin da ki sani a lissafe yake. Kuma wani ma watan zai kare, lissafin zai kare, sai ya kara maka kwana uku kwana hudu, kai ka san dabarar da za ka yi. To me maganin wannan sana'a? Duk macen da ta samu daman yin sana'a, ku je ku yi sana'a, ku nemi izinin mazajen ku yi sana'a. Iyayena mata, don Allah ku daina zama a gidan aure ba sana'a. Kuma in an ba ku kuɗi jari, ku daina cinye jarin, don sharrinku sai ki zo ki langabe, miji ya baki jari, ki cinye jarin, sai ki daɗa dawowa kuma. Ko da yake wata ta ce billahi azimu ba ni kaɗai na cinye ba, tare da kai muka cinye. Yin sana'a maganin baƙin cikin miji, yin sana'a maganin bani bani da mace za ta yi miji, yin sana'a maganin wulakanci da miji zai wulakanta ki akan naira 500 ya daka miki tsawa, yin sana'a maganin kuttu da damuwan da ka ga hijabi mai kyau kana so kai wata hudu kana bin mijin kai sai maka hijabi bai saya ba, in kina sana'a ya ma san kin saya. Ki je ki tambayi mata masu sana'a yanda suke sakata su wala a gidajensu. Kuma in kina sana'a ribar ki boye ta ba ma fa a gargashin gadansa ba, a'a a gadanki, a gadankin ma inda yara suke kwanciya jarirai inda ba zai je wurin ba, ki boye kuɗin shi. In kika kuskure ya gane nawa kike samu, zancen ki ya kare. Da ba haka bane? Haka ne yayi. Ke ma ai baki san nawa yake samu, ko kin sani? To shikenan kowa ya ci nasa. Ki sana'ar ki wani lokacin ki taimaka wa gida. Allah zai miki albarka a kasuwancin ki. Da haka halin da ake ciki na kashe aure, baya min kaza, baya min kaza. Da ku rinka kashe auren gwanda ku nemi wata sana'a da za ku yi, ku rike auren ku. Amma fa ba ina goyon bayan maza su kyale ku ba sa kulawa da ku bane, ba goyon bayan nake wallahi. Ina neman muku shawara ne ta maganin wulakanci da cogartuwa. Kuma ina ba ku shawara ne na yaya za a magance yawan mace-macen aure. Yanzu akwai matan da wallahi ina gaya muku, da auren ya mutu uban ne yake cewa je ki ba abinci bane zan rika turo miki duk wata. Mijin baya iya ciyarwa. Baya iya ciyarwa. Ya aure ki baya ciyarwa. Kwanan nan wata taimun bata, haka da makan lawo, Allah ya saka da alheri, ni dai wallahi ina da ƴar damuwa. Na ce mai damuwar ki? Wallahi wani bawan Allah ne, mutumin kirki ne sosai sosai. Wallahi ga iya so yana so na, ni ban ma taɓa gamuwa da mai so na irinsa ba. Na ce ya yi kyau, Allah saka da alheri, soyayyar bayan katanga ba. Na ce mai damuwar? Ta ce amma fashi ya ce da da kima gaskiya ya ne a yi masa haƙuri, inda halin inda zan nemi ƴan uwana su taimaka masa a taimaka masa. Maganar kayan aure ya ce babu wannan magana, wallahi bai da hali, shi ba zai iya kayan aure ba. Kuma yanzu duk wani abu da ake yi kawai a yi masa haƙuri, shi dai abin da yake so, ni kawai yake so a ɗauko ni a kawo masa. Amma da yake mace ce tana gaba bayan ta ce amma mabalan mutumin kirki ne, iyi tana son kayan da a haka yi. Na ce yana da kyau, yana da kyau, amma tsada ke kan duk talaucinsa, in shi ne ƙasa saboda talauci, wallahi ya nemo kuɗin. Kuma yanzu mutumin da ba zai iya biyan kuɗin sadaki ba, shi ne zai iya rike ki ya aure ki? Ba ki da wayo. Yanzu mutumin da zai aure ki
a tamfa ɗaya biyu uku da zai baki ki saka ki sa a ranar biki bai da hali shine iya aure ki zai iya daukar nauyin jaririn da kika haifa zai iya daukar nauyin ciyar da ke da shayar da ke saboda kin zama gwanjo kina neman kai ba kwaɗayin duniya nake koya miki ba amma dai fa sai kin nutsu wani kuma dabara yake yi zai ce miki bayi da shi bayi da shi amma fa a waje yana da shi yana yanka shaddodi masu tsada yana hawa mashin mai tsada ke din ne ba zai yi miki ba tunda ya ganki kin dade baki auru ba ko ya ganki a matsa kike auren kike nema iya mutuwa dan haka sai ya dauke wa kansa nauyi a kawo masa ki kyauta arha bai yi komai ba dole sai kun kula yana da kyau a taimaka wa miji idan zai auri mace yana da kyau a daga masa kafa idan bai da hali ba dole ba sai yi kayan aure yana da kyau in an yarda da imaninsa da addininsa da amanarsa amma wasu maciya amana ne zai aure ki a hakan wallahi ganin wannan abun ya gabe wahala wajen aure ki sai ya tozarta ki wasu haka suke amma wasu ba haka suke ba dan haka idan irin wannan aure ya zo sai ku zauna ku biya Allahnku ku ga meye daidai kuma ku nemi shawara mu ne muna gaya musu duk wanda zai je nemo aure to ya tanadi Qur'ani ma cewa wanda bai da hali ya kame ya hakura walisafi bil ladina la yajiduna nikahan wanda ba su da halin yin aure su kame hatta yughnihumullahu min fadlihi sai Allah ya wadatar da su idan mutum bai da iko sai ya hakura aure yanzu sai da kuɗi sai an nemo kuɗi cokali kuɗi ne ludayi kuɗi ne sallaya kuɗi ne gado kuɗi ne kujera kuɗi ne katifa kuɗi ne zanin gado kuɗi ne kaza kaza wani bawan Allah ya aurar da yansa ya kira ni ya ce malam na ce ya aka yi ya ce wallahi duk wanda yake da ya budurwa zai aurar da ita ina tausaya masa a rayuwar nan na ce me ya faru ya ce wallahi na zo zan aurar da yata yadda ka san zan yi hauka na ce Allah malam ya ce malam kurin labulen ɗaki kawai na je ina neman labulen shi ma mijin ya je kuri ya je tamfaka mana wani gida ya je ya nuna ya sa abin da ake sai a gina gida sai a nuna uwar amarya a barka da wahala ya ce na je aka rinka gwada labulan nan ana aunawa mitoci na tafiya ana aunawa ya ce da aka zo aka yi min lissafin kuɗin labulan nan sai na ga to wai wannan kam ni gaba ɗaya rayuwata akan wannan mijin zan ƙare ne ya ce a kan labule in zo in kashe wajen miliyan kaza ni ce yanzu ba za ku nemo mana wata fatawa da za a sa namiji ya rinka yin labule ba in zai aure ya ce gado duk inda ake sai da gado kana taba gado gashi ga kana taba sai a ce maka miliyan biyu miliyan uku gado lokal fa na ƙasa ƙasa ya ce ku je rukuwa inna lillahi wa inna yace kana taba kujera sai a ce ma miliyan kaza yace ai ya nuna wani gado yace kawai sai aka ce ma wai miliyan 25 ya kalli matarsa yayi tsaki yace zo mu tafi yanzu ba duk wanda zai aurar da budurwa fa yana ciwon nan tashin hankalin ka zo ka kashe wannan uban kuɗi ka dauka ka kai wa yaro ya je sati ɗaya sati biyu ya kama zagin yarin ya hada duka saboda mummunan zabe da kuka yi ba a gaggawa ku daina gaggawa a tsaya a yi zaɓe mai kyau mai mutunci mai kima mai daraja muna fatan Allah ya kawo lokacin da maza su za su rinka wannan ayyukan gaba ɗaya Allah ya kawo wannan lokaci Allah ya kashe wannan al'ada ya canja ta in miji zai aure ki ya je ya siyo gadarsa da katifarsa iyi ya siyo kujerarsa da komai ɗinsa a Ghana haka ake yi ai a nan ƙasar Ghana na je wa'azi wa mata irin ku na yi ta fada ina ta bayani sai da na gama wa suka ce ya malam wa nan fa namiji yake komai na ce wayyo ban da mu dawo Ghana ai a Ghana idan za ka yi aure ƙabilunsu mafi yawan ƙabilunsu namiji shi yake yin komai, shi zai sai gado, shi zai sai katifa, shi zai sai kujeru, shi zai sai kayan kitchen, shi zai bada sadaki, shi zai kayan aure. Amarya kawai guda za ta zo ne tana guda tana ayyirin za ta shigo gida an zuba mata komai. Yanzu wannan da Allah zai wulakanta wannan auren, bayan ya kashe kudin zai ga gawan saki. A'a, bai zai ga gawa, amma yanzu aka tara masa kaya, ba shi kawai zagi ki zai zagi yanke shi a kawo a kore kore kudi da sun mokaran ku. Allah shirya, Allah shirya. Akwai fukura kure a cikin zamantakewar aure, sai dai malaman su ta wa'azi su yi su gaji kawai, amma lamarin ya lalace. Allah ganar da mu. Malaman suka ce wannan husnul khuluq hali mai kyau shine matlubun izbihi yahsulu tahassun, da shi ne ake samun kariya da tsaro. Shi yasa yace wa lihada umira bin nazari ila al makhtubati, shi yasa aka ce a kalli wacce za a nema aure. Shari'a ta ce in mutum zai auri mace ya kalle ta. Wa kad kana aqwamun la yanzuruna fil husni, malam yace da yawa wasu mutane a da ba sa kallon kyawun mace. Wala yaksuduna tamattu'a, su a auren su ba ma jin daɗi ne ya dame su ba, kawai su abin da ya dame su mai addini. Abin da malam yake so ya miki bayani, an yi wasu magabata na ƙwarai, su ba ma su kalli mace ba za su aure ta ko kallon ta ba su yi. Sam, abu na biyu, an yi wasu magabata ba wai suna yin aure ne wai don jin daɗin da ke cikin aure ba, ba ta mace ne gaban su ba, su suna so su samu abokiyar rayuwa da za ta taimake su, su taimake ta, wanda za ta rufa musu asiri. Kuma daman mace mai daɗin rayuwa ita ce macen rufin asiri. Da mata ba su zauna a titi suka gagara a ruwa ba. Bari ku ji wata kissa. Imam Ahmad Ibn Hanbali, ɗaya daga cikin malaman mazhaban nan guda hudu, wata rana wani mutum ya bashi ‘ya’ya guda biyu. Ku ji wannan kissa ku rike ta ma. Waye na ce? Imam Ahmad ko Ibn Hanbal. Wani mutum uban wasu ‘yan mata ya bashi ‘yan mata guda biyu ko guda uku, ya ce amma a cikinsu akwai makahuwa, makauniya, akwai wacce budurwa ce amma makauniya ba ta gani. Imamu Ahmad ya ce kar ku ɓata lokaci, ba sai kun yi min bayanin sauran matan ba, kuma ba sai na je na gan su ba, a aura min wannan makauniyar, ita nake so. Ba za ku ce Allahu Akbar ba ko? Yanzu waɗannan mazan masu irin wannan tunanin, ai kun ga masu ikhlasi, yace a bashi makauniyar. Wannan fa sunansa Imamu Ahlus-Sunnati wal Jama'a, wanda wannan ɗabi'ar shine malamai masu wa'azi ya kamata su yi ƙoƙari su raya shi a cikin mutane a yau. A daina zuwa in ana aure a mai da hankali akan kwaɗayin duniya da sha'awa kawai da halittar mace, a nemi mai mutunci, matar zufin asiri da za ta kula maka da ‘ya’yanka da tarbiyyarsu, shi ya fi maka alheri. Kuma abin mamaki malama, duk wata mace, duk mace mace ne. Haka Annabi ya faɗa hadisi, ya ce fa inna fiha ma fiha, abin da ke tattare da waccan shi yake tare da wannan. Ya ce a bashi makauniyar. Haka aka yi wa makauniya aure, aka kai ta gidan Imamu Ahmad. Allah ya mutunta ta. Yanzu mu yanzu in yarinya makauniya ne ake karewa da ita, sai fa a yi ta neman makaho a gari, wai sai shi za a hada su. Wani wani irin tunani ne wannan? Dan Allah ba kamata ai mai gani ya auri makauniya ya taimaka mata ba? Wani wani irin tunani muke da shi, wai idan mutum yana da larura a cikinmu wai a rasa mai taimakonsa? Wata gurguwa ce ta ce malam Karza ba abin da na rasa, amma Allah ya jarabe ni dan ciwon nan da ake na polio, Allah ya sa polio ya kama mun kafata na zama gurguwa. Yanzu gashi nan duk kawayena wanda ba su kai ni ba duk sun yi aure, da an zo an gani ina cangal-cangal ba wanda zai aure ni. Yanzu wannan al'umma abinda take daidai ne, kawai don mace ta zama gurguwa ba za a aure ta ba, ta saba wa Allah ne, don mace ta zama makahuwa ba za a aure ta ba, don mace ta zama musakiya mai larura ba za ta auru ba. To ba ma wannan ba malama, wallahi yau ko ciwon sakila budurwa take da shi da kyar take auruwa, sakila kawai. Duk wanda ya zo daga makota saboda rashin mutunci za ce wuuu ba ta da lafiya, sakila ne da ita, kar ka kara zuwa, an kore shi. A wannan wayantawa ban san adadin lambobin yara 'yan mata masu ciwon sakila da yawa da suke ta neman a yi musu addu'a in Allah ya kawo wani a aura musu ba. Wallahi suka ce wai malam, wai ba kwa wa'adi ne akan taimako akan aure? Na yadda za a yi tunanin larura, ciwo yau da gobe, matsaloli, amma waɗanda suke da hali a cikinmu ba za su yi jihadi ba? Ba za ka yi aure don taimako ba? Saboda Allah, yanzu in mace tana da larura ba wanda zai taimake ta? Da zarar yarinya an haife ta ta zama makauniya, shikenan sai dai ta kama bara, a ba ta sanda ta kama bara, shikenan ba wani mai aurenta? Makafin guda nawa ne a gari da za su aure ta? Kuma yanzu daidai ne a haɗa makaho da makauniya? Ba tausayi a ciki wallahi. To wannan halinmu ne. To ba ma wannan kaɗai ba, duk lokacin da mace mijinta ya mutu ya batta da tarin 'ya'ya, za ta daɗe ba ta auri ba a cikin wannan al'umma. Me yake faruwa? Wuu, 'ya'ya ne da ita, ana gudunta saboda tana da 'ya'ya, ba taimako a cikin al'umma, ba jin ƙai, ba agaji. Ka kaddara yadda ce mijinta ya mutu ya bar mata 'ya'ya, kana kabari, ba za ka so ne aure ta ya rufa mata asiri ba? Duk ba zauren da aurenta ya mutu in tana da 'ya'ya ko tana da jariri ko ta fito zance, kika kuskura kika fito zance wani ɗa mai rarrafe ya biyo ki yana mama-mama, to ba zauren nan ba zai ƙara dawowa ba, ya yi gaba. Kin san laifinta? Ya ganta da yaro tana da goyo. Wannan fushi ne rayuwar da al'umma ake ciki, ba tausayi ba jangayi. In mace mai jego ne, ko da ta cancanta ta yi auren, in dai da jego sai dai ta gama jegonta ta wullar da ɗan nan kafin ta samu miji mai aure, aibu ne ma wai ake gani, wai da jego ka aure ta? Duka wannan mummunan tunani ne da ya kamata mu gyara shi, wallahi ba daidai ba ne. Ya kamata mu zama masu jin ƙai, masu tausayi, masu auren tausayi, aure na jin ƙai, aure na taimako. Kuma ba dan gaya muku wani abu guda, abinda bincike tabbatar mana yanzu, da wahala mace idan za ta aure namiji wai ta rinka tambayar wai yana da kyau? Wallahi mata ba sa yi galibar, wallahi wata kuka masa da tambaya, a dogo ne malam, a gajere ne, a fari ne, a baki ne, a mai kiba ne bai da kiba, a mai kaza ne mai sifar kaza ne, ba sa yi. Kawai yanzu mata abinda suke bukata a ba su namijin da zai rufa musu asiri kawai. Matan yanzu sun fi mu tsoron Allah da gaskiya akan abin da ya shafi harkar neman aure. Hajiya ba ma hikin rantsi ba, ni fa da gaskiya nake faɗa abin da nake faɗa, ba da wasa nake faɗa ba, haka abin yake yi. Kowa ya sani. Ba wata mace da wahala wai mace wai za ta zo aure wai tana zaɓe, sai ta zaɓi mai sifar kaza mai kawa. In kin ga ana zaɓe, to namiji ne. A bani fara, a bani doguwa, 'yar siririya, mai ɗan kama kaza, mai dogon hanci, mai manya-manyan idanu, mai siraren in yatsu, mai kaza-kaza, kuma ta zama kamar tumatir hasshenta, wane ne, in an zo magana kala. Idan shi kuma ka dube shi, yanda kika san yawu aka tsohuwar aka haife shi, shi fa bai da fasali, ka ganshi baki giri wata tace gashi nan baki kirin dan dumurmur gajere ga gajarta ko magi Allah ya sauke amma wai shi ne aure yana shimfida sharuda me baki kala kaza shi kuma bakin sai da kasan bakin mahauta a wangale haka maza ku ji doran Allah a lokacin da kike shimfida wannan sharudan kai kuma ya kake kai ya kake ku nemi masu addini sai ku huta dan ka Imamu Ahmad ya buga mana kyakkyawan misali akan wannan dabi'a sannan abu na gaba akwai khifatul mali ana so a samu karancin sadaki karancin me karancin sadaki sadakin ya zama kare zama mai yawa da zai cutar da miji ya tsananta masa manzo Allah yana cewa wafi alheri na auren rakin ku da albarka shine auren da yake sadakin sa bai da yawa sannan shi sadaki jama'a iya matsayin mace iya sadakin ta haka yake kware kuwa sadaki ba daidai bane wai kowace yarinya da kowace wai sadakin su daya a'a sai a duba nauyinta da matsayinta a'a wannan fa tayi ilimi tayi karatu ta ma haddace alqur'ani wannan a'a tayi makarantar boko tayi kaza tana da matsayi kaza tayi kaza wanda take da daraja a cikin mutane to sadakinta ya fi daraja yar kowa kuma gata nan an gama tsalle-tsalle da yawace yawace da tsince-tsincen kashin shanu da bin mahauta da tsince-tsincen waye an zo za a aure ita kusa sadakinta ya za a haɗa ta da 'yar islamiyya mai zuwa karatu ai ba zai yi ba ai ba daidai ba ne ta gama yawo tana bin maza a unguwa kowa ya san ta da za ka za an zo za a auren ta ya za ki haɗa ta da yarinya ustaziya mai zuwa islamiyya ta je boko ta dawo ta tafi makarantar islamiyya tana da ilimi tana da wayewa ga ilimin zamani ga ilimin addini ga mutuncin iyaye ga komai da sauransu yaya za a hada sadakinta da wacce yarinyar ba daidai bane kenan wannan yana so ya nuna mana cewa duk wanda take so sadakinta ya daraja to ta kara wa kanta matsayi ki kare mutuncin kanki ki kare darajar kanki kanki bari namiji yake ta miki mutunci kowai an zo zance yana ta tabaki a kan me haram wallahi an zo zance hira yana matsowa kusa da ke bai aure ki ba in ya je ya gama tattabaki kuma ya ga wacce ta fi ki bai gudu kullun ya sa kina ta tura masa hotuna wata ma hatsari ce take ta tura saboda ba ta da wani gajaci ya je ya kin tuttura mai hotuna abokanansa sun sa bluetooth sun dauke hotunan ki sai ki ga hotunan ki a social media ana yadawa namijin wannan zamani bai da garanti sai kin gama tura masa hotunan ya ce ya fasa auren ki ce a dawo miki da hotunan ki ta yaya za a dawo da su bayan sun riga sun fita ai ba kati kika ba shi ba waya ka tura in kin goge ma ya riga ya gama dauke su kuskuren da kuke yana da yawa ki saki jiki namiji ya ta abubuwa da ke ya taba ta lokacinki ayi ayi ya fito ya ki fitowa daga baya kawai sai dake da aure wallahi wata yarinya kira na tai tana kuka za ta mutu na ce yi haƙuri ta ce malam mutumin nan ya zaunar da ni ya hana ni aure na yi kijiransa samari suna zuwa ina ta koransu iyayena suke ta zagina na yi faɗa da ubana saboda shi na yi faɗa da uwata saboda shi na kashe lokacina saboda shi malam har na je na kama aiki na zo na yi aiki ina sayan mota na sayi mota ya zo mota ta zama motarsa kullum da mota ta yake mu'amala kuma ya je shanye man kuma in zuba mai kudin mai na gama wahala wai duk wai yana ta shiri wai ina jiran sa irin yan matan nan masu jiran samari sai na yi karatu akan ku a wannan shekara yan mata masu zaman jiran samari a aure tace kawai wai sai na ji labari wai an daura masa aure nace what yar boko ce dama tace what wai me take ji haka kawayen ta suka ce wallahi shi ne sai ga hotonsa ya ci uban angwanci da amarci yana mata dariya a ita ma tana da masa dariya ta ce yanzu wane ne wannan aka ce wallahi shi ne wallahi faduwa ta yi Allah ya taimake ta ma tana da lamba ta bugo ta ce ita kawai don Allah in gaya mata ya za ta yi ta ce ba abinda zan gaya miki illa in ce miki ke kika yi wa kanki kuskure ke kika cuci kanki namijin wannan zamani lallabawa ake yi ya za ki zauna wajen shekara tara kina jiran mutum ya gama hada kudin auren sa ashe wuce yake nema dan Allah ku gyara a sauƙaƙa Sa'id ibn al-Musayyib ya auren da yarsa bi dirhamaini ai an san darajar Sa'id ibn al-Musayyib ko to yayi wa yarsa aure da dirhami guda biyu Umar ibn al-Khattab yake cewa la tughalu fi muhuri nisa'i ku daina tsada a cikin sadakin mata ku daina tsada kamar yadda shari'a ta ce kada iyayen mata su tsananta sadakin matan ƴaƴansu su tsananta sadakin ƴaƴansu mata to kuma shi ma namiji bai da haƙƙin idan mace ta zo da dukiyarta ko kuma mace tana da kuɗi tana sana'a ya rinka tambayar dukiyarta bai halatta ba sai sa akwai namijin da in ka zo da dukiyarka ko kana dukiya sai ya mallake bai halatta ba ko aurenta ka zo yi kana wai bancikan wai tana da kuɗi nawa kika mallaka malamai sun yi magana akan haka Imam Sufyan al-Thawri yace idan tazawwaja ar-rajulu idan namiji ya auri mace wa qala kuma ya tambaya ayyu shay'in lil mar'ati me ta mallaka na dukiya fa alam annahu lissun to ka sani wannan dan fashi ne kunjiwa inji Sufyan al-Thawri kenan ba ruwanka da kudin da matarka ta mallaka shi yadda matanka dole ne akan ka koda ƴar shugaban kasa ce daukan nauyin matarka in ita tafi kowa karfin kasuwanci a garin ku dole ne ka dau nauyin ta ka taimaka mata wannan dabi'ar da maza suke yi yanzu idan kina aikin gwamnati a ce wai za a raba 50-50 sai ki zai ki kula da biyan kudin makaranta da cefane shi kuma zai rika kawo masara ya kawo dawa ya kawo gero a'a wannan shekarar ke zaki biya kudin haya shi kuma shi zai biya kudin makaranta namiji zo ya dora miki cewa wai saboda kina sana'a wai ya daina daukan nauyin gidansa wannan haram ne san zuciya ne wannan karatun ina ma a maza nake wa karatun nan akai musu shi tafsirin dare ko to bari zan ga dabarar da za a buga musu shi a can wannan matsala ta cin kudin mace idan mace tana sana'a miji ya cinye mata kudi ya zama ruwan dare wata ba unguwa ta je wani yayanta daga Abuja ya zo ta je ta gaishe shi in san duk wacce take da yaya yana wani gari mai dama ne ce to ni fa zan je gaida wani ta je gaishe shi ya dan dunkulo ya dubu kaza mai dan nauyi haka a ce an balame ba ta yana zuwa ta ce miji ai ka gama abu kaza ba ne ce a wani Allah saka da alkhairi yace mi ko su ta ce tun da ya karbi kudin nan ban sake jin duriyarsa ba in ba sa'a ba na rande da Allah gidan kishi yake zai je yayi ta siyo mata kajin bakin titi to cinye kudin ba laifi a taimaka masa wata ce kullum idan na zo kayan jaurana sai ce wance ba 3,500 ta ce to yaushe za ka biya ya ce rubuta bayan sati biyu da Allah zan samu 5,000 ne saboda ya lura kina sana'a kina samun kuɗi yaushe za ka biya ne rubuta ƙarshen wata wallahi wance ban samu na biya albashina ba albashi ba a biya mu ba da Allah zan samu 10,000 ni fa wallahi kudin nan sun fara yawa da ce miki rubuta ya rubuta bashi ya taru na rantsa da Allah duk ranar da ta bude baki ta tambaye shi bashin nan sai haka aikin banza matan ƙarshen zamani marasa kunya kina tambayar mijinki ba girmamawa ba mutuntawa ni zaki rena hankali kina tambaya na kina ta yawan magana to shikenan daman aure ba dan Allah kikai ba aure ne ba dan soyayya ba shikenan dan akan kudinki zaki zo ki ta damu na ki takura mu to nawa ne ma kudin naki fada sai in baki kudinki kuma in baki takarda a kai hakuri Allah baka hakuri ta tilo auren ta kinga shikenan ya ci kudi sun ta jama'a haka suke ko ba haka suke ba yanzu wannan daidai ne Allah ya ba su ikon gyarawa da haka in kin samu ɗan kudin ki ku kai ana taimakon gida ana taimakawa amma dai ki bi a hankali ni ba ban ce sai ki ba miji kudi ba ku ba fahimce ni ina muku bayanin hakikanin yanda ake ciki ne kuma zalunci ne namiji matarsa ta samu gindin kafuwa da kafarta ya cinye mata kudin ta wannan zalunci wata kudin gadan ta ice ne mata kudin gado uban ta bar mata gida uban ta bar mata shago yaje isiye da su kuma yi mata kishiya da kudin kawai sai ai shiru da kai nake in kai ma haka nake da kai nake a wannan muka fada ne dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afwar Allah wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.